الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد متين يا سابا دك أبن دزي فهمتا ينا فهمتا سا تشكين جكي دا أبوبوان دا سكي جكيني so da za mu ga idan mutum yana sifanta abu kamar misali a ce mishi Zaid ko Harun za mu ga yana fahimtar su ta cikin cewa wasu samammu ne wanda suke jiki ne ko kuma a ce musa sifofi kamar tsayi da gajarta sai a ce Zaid gajere ko Zaid fari ko baki ko Zaid dogo to sai ka ga mutum yana kallon abin ta cikin wani abu wanda ake iya ganin sa ko ake iya taba shi ko ake iya jin sa da makamancin wannan ba dan komai ba saboda mutum yana da kaidi da jiki da wuri ya saba ganin komai yana da mahalli da zamani ya saba ganin komai yana da lokaci ya saba ya ga abu wanda yake ana siffanta shi da adadi ya saba ya ga abu ana siffanta shi da yanayi dukkan wannan wato yanayin sa ma na kamar tsayin sa launin sa da makamancin wannan to wannan yasa sai mutum yake ganin komai ta cikin abubuwan da suke jiki ne wanda ake iya riska da maruskai na zahiri guda biyar maruskai kamar ji da gani da shaka da tabawa da dandanawa to wannan ne sanya sai mutum idan ambaci ubangiji da girman ubangiji da daukakar sa sai tsammanin wadancan sifofi zai yi su kasance ga ubangiji to da wannan ne sanya wasu mutane suka siffanta Allah da sifofi na jiki shi yasa zamu ga sifofin Allah a gun wasu mutane suna tabbatar masa da jiki kuma har suka tabbatar wa Allah da cewa kamar mutum ne wanda yake da gashi irin na mutane da kana irin ta mutane yana da tsoka a jikinsa da jini da gashi da kashi da gabobi daban-daban har da kafafu da hannaye da idanu har da kai duka har ma sukan ce Allah zai sanya kafarsa a huta ranar lahira sannan ta cika wato kafarsa ɗaya daga cikin kafafunsa ba mu sani ba hagu ce ko dama ya wuta ce wal'iyazu billah har ma sukan ba shi hannu cewa zai hannu da mutane a ranar lahira har ma aka kirkiro cewa zai gaisa da Umar bin Khattab wannan irin kage da aka yi wa ubangiji da ruwayoyi wanda suke najab aka jingina su kuma ga annabin rahama manzan rama ya barranta daga dukkan wani abu da za a jingina masa wanda zai zamanto yana kamanta wani abu da Allah yana sanya shi jiki mai iyaka babu wani ruwaya ko mai girman sanadinta ko waye ko asalinta da za ta inganta mataka ta ci karo da shari'a ta ci karo da hukunci na yakini na hankali ta ci karo da hukunci na yakini na alkur'ani mai girma da sunnan manzo wacce take yankakka wacce an tabbatar da zuwanta to wayannan sai suka siffanta Allah da sifofi na jiki sai aka samu wasu mutane da suke so su yi musu raddi maimakon su yi musu raddi daidai yanda ya dace su kuma sai suka tsananta wajen cewa babu sifofin ma gaba daya ma'ana koda ko akwai sifofi amma ba ma iya fahimtar komai idan an ce Ar-Rahman ba ma iya fahimtar komai da ma'anar mai tausayi mai rahama da ludufi ga bayinsa domin me suka kirkiro wannan domin su yi raddi ga 'yancan mutane da suke cewa sifofin ubangiji dukkaninsu a bisa hakika a zahiri kamar yadda suke haka suke a zahiri babu wani tawili sai suka jingina Allah dukkan tawaya da dukkan iyaka da dukkan jiki aka tabbatar masa da kauri aka tabbatar masa da hawa kan wani abu da suka kira al'arshi aka tabbatar masa da mala'iku suna daukar sa ranar lahira har zuwa yanzu har zuwa alkiyama to wayannan da suka tashi musu raddi kamar yadda muka fala cewa yawanci ya faru a tarihin ilimin akida ɗaya bangaren yayi kuskure sai ɗaya bangaren ya dauki opposite din sa sai ya dauka opposite din wannan ma gyara ne idan ka ce muna fahimtar sifofin Allah kuma muna ba su jiki sakamakon wannan sifofi kuskure ne, maimakon wayancan bangaren su ce eh kwarai Allah yana da sifofi, muna fahimtar sifofinsa amma sifofinsa ba sa lazimta mishi zama yana da jiki, sai suka gafala, sai suka dauki opposite, suka dauki kishin wancan tunani, suka yi yaki da wancan tunani a kansa cewa babu sifofi, ba ma fahimta komai daga wannan sifofi. Idan kun ce ko jiki ne, to ba jiki ba ne, ba ma fahimta komai. Maimakon su dauki cewa muna fahimta, muna kuma sanin Allah ta hanyar sifofinsa, sai suka toshe wannan kofa, sai suka kore samar sifofi da wannan ma'ana da muka kawo yanzu. Suka ce hankula ba za su iya sanin sifofinsa ba da sunayensa, kuma ba wanda yake da haƙƙi ya bayani game da Ubangiji. Domin idan ka ce wayannan sifofin ba sa fahimtar komai, ka toshe wa hankali hanyar fahimtar su, wannan yana nufin wayannan sifofin na Allah sun zama wasa na kalmomi kawai, ba su da ma'ana. Amma sabanin haka ne mun ga Allah ya sokar da littafinsa, ya ambaci cewa yana da sifofi da sunaye, ya kuma kawo su a cikin littafinsa. Annabin rahama ya kuma zo da bayaninsu. Don haka hanyar tsira ita ce mai yarda da cewa abinda shari'a ta zo da shi na musulunci musallama masa, mai yarda cewa akwai sifofinsa, mai yarda cewa kuma wa'annan sifofin ba sa lizimta masa zama yana da jiki, yana da kafafu, yana da hannaye da makamancin wannan. Idan mun duba za mu ga Sufyan bin Uyayna yakan ce, wato cikin masu raddi ga masu tashbihin Allah, amma kuma suka yi kuskure, suka tafi akan ta'atili, wato abar hankula ba su da komai, ba su fahimta komai game da sifofin Allah da sunayensa. Me yake cewa? Dukkan abinda Allah ya siffanta kansa da shi a cikin littafin Alkur'ani mai girma, ma'anarsa shi ne a karanta shi, a yi shiru akan hakan, wato akan ma'anarsa da fassara shi. Abinda yake cewa kenan. Amma idan muka ga sahihiyar mahanga ta ahalin gidan Annabi da wa'inda suka bi su bisa wannan hanya na daga sauran musulmi, za mu samu cewa dukkaninsu sun yi ta'akidi al-bait alayhim assalam kan cewa Allah yana da sifofi da sunaye, kuma ana iya fahimtar wa'innan sifofi da sunaye. Idan mun duba Al-Qur'ani cike yake da bayanin wa'innan sifofi, da ya kasance hankali baya fahimta wa'innan sifofi, da ya zama shirme kenan a shari'a, da ya zamanto wahayi sai zamanto kalmomi ne da hankali baya fahimta su, ake ta maimaitawa ba ma'ana. Shi yasa ka ce hanya sahihi ita ce yarda da sifofin Ubangiji da cewa akwai su. Muna gani a cikin Alkur'ani mai girma da muka ambata cewa cike yake da wannan sifofi, za mu ga kamar subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa alimun bi dhati sudur wa huwa bi kulli shay'in alim wa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar da sauran ayoyi wanda za ku ga dukkaninsu cike suke da ambaton sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz al-hakim da sifofi da sunaye masu yawa wanda suke lurashi zuwa ga samuwar sunaye da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin ruwayoyi ma za mu ga akwai hujjoji masu ƙarfi a cikin ruwayoyi wanda suke tabbatar mana samuwar sifofin Ubangiji da sunayensa. Mu duba mu ga wannan kalma ta Amirul Mu'minin alayhi salam yayin da yake cewa kamar yadda ya zo a huduba ta 291 cikin Nahjul Balagha, bai nuna wa hankula iyakance sifarsa ba. Iyakance sifarsa wato in ma ya zamanto, ko da ke bari mu zo ma'anoni daban-daban, in ma ya zamanto ana nufin iyakance sifofi da ta hanyar adadi, wannan ba shi ake nufi ba. In ma ya kasance sanin hakikanin sifofinsa da ma'anar cewa sanin hakikanin zatinsa, to wannan ba zai yi ba, wato ba dan adam ba zai iya sanin wannan ba. Domin mai iyaka ba zai iya sanin hakikanin zatin maras iyaka ba. Amma a lokaci guda kuma ba a sha makance ta ba, ba a rufe hankula ba ta yadda kuma ba za su iya saninsa ba. watu hankula koda kuwa ba ba su izini ba 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 su iko su san hakikanin sifofin sa wato hakikanin zatin Ubangiji wanda yake kunshi cikin sifofin sa da sunayen sa amma kuma ba hana su sanin Ubangiji subhanahu wata'ala muna iya ganin yanda hankali yake tsaye bincike kuma Qur'ani mai girma yayi umarni da kwadaitarwa kan yin hankali da hankaltuwa hassau 47 yayi umarni kan yin tunani sau 18 yayi umarni kan tadabburi da la'akari sono sau 4 dan haka idan muka ce za mu taskace wa'annan da kuma kawai abinda hankali yake iya gani a zahiri sai zama mun kebe wasu abubuwa ba dalili idan da za mu lissafa maganar Imam Ali da sauran imamai da sauran bayin Allah suna da yawa matuƙa wanda ba za su kirgo ba to kasancewar an samu wannan ya rushe a lokacin da ya gabata cewa musulmi sun fadaka ta hanyar wasiya da koyarwa ta imamin Ahlul Bait cewa babu tashbihi Ubangiji ba jiki bane ba wani abu ne ma'abucin jiki ba sannan babu tatili zai yi a san Ubangiji ta hanyar sifofin shi samur wannan da rushe wannan tsohon tunani amma sai tunanin tatili rushe hankula daga sanin Ubangiji ya dawo da wata sabuwar riga a wannan zamani namu menene yazo cikin wannan zamani shine kamar maganar Muhammad Farid Wajdi yana cewa tunda mai gaba da mu yana dogara da falsafa ta zahiri wato ilimin tabi'a ilimin tajriba to mu me zai hana mu sanya mu ma bahasin mu ya dogara bisa me bisa tajriba domin wa'annan ilimomi su ne suka kai mutum zuwa ga darajar da yake a kai yau ta ci gaban zamani wato abin da yake cewa mu daina bahasi da bincike kan abin da ya shafi addini ta fuskacin falsafa mu koma bincike kan addini ta fuskacin me abin da ya shafi nature kamar yadda za su yi experiment su gano abubuwa mu ma sai mu je laboratory mu yi bincike mu gano abubuwa to wannan magana ta Muhammad Farid magana ce wacce take ba ta da asasi domin me domin idan mun duba babu makawa cewa Qur'ani yana kiran mutane zuwa ga sanin ɗabi'a sai dai Ubangiji subhanahu wata'ala ba jiki bane ban tana kai shi laboratory ai bincike dan haka nan wannan magana take da rushi hankula cewa suna fahimtar Ubangiji ya za a yi ta hanyar laboratory mu fahimci laysa kamithlihi shay babu wani abu da yake kamar Ubangiji ya za mu fahimci Allah yana da sunaye makyawawa ya za a yi mu fahimci cewa Ubangiji shine farko shine na karshe shine zahiri shine badini kuma cewa ya san komai ta hanyar laboratory da bincike bayan da za a yi mu san irin wa'annan shin za mu iya gane cewa ilimin Allah ba shi da iyaka da wannan ko kuwa ba za mu iya ba yana da kudura mara iyaka ko kuwa ba za mu iya ba shine farkon abubuwa shine karkashin su ba za mu iya ga dan haka wannan sabuwar hanya da suka kawo hanya ce ba sahihiya ba hanya ce da za ta kai mu zuwa ga tosasshiyar kofa dan haka a shikenan akwai hanya ta gari hanya sahihiya wacce za mu iya bi domin san sifofin Ubangiji sani sahihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin